الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 14 ga watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 26 ga watan daya shekara ta 2024. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Ha? To, idan aka ce tsari, kamar yadda wasu suka tafi a kansa, shine na kwata-kwata a tsare mace a gida ba maganar fita, wanda kuma tsarewar wato ta zurfafa, ta wuce ka'ida, ta wuce iya haddi wanda yake na shari'a. Har ma za ka ji suna faɗa, suna cewa wai kwata-kwata fitar mace a rayuwarta wai fita uku ne. Fita ta farko wato wai shine fitowarta daga cikin mahaifiyarta izuwa doron ƙasa. Na biyu wato daga gidansu zuwa gidan miji. Na uku daga gidan miji izuwa makabarta. Wannan duka kasancewar kamar yadda ake faɗa a Hausa kitabun ra'as ne. Kwata-kwata ba shi da asali a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Irin wannan tsari, lallai shari'a ba ta yadda ba mumini ya ba ma wai matar shi ba wadda take ƙarƙashin kulashi na mutum ya bar ta sakaka, ta ringa shige da fuci, tana iya abinda ta ga dama. Wannan ya saba ma shari'a, musamman macen aure, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa a cikin suratul Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula. Ubangiji Ta'ala ya ce, ku mata mu'minai, kula zinci gidajenku, kar ku ringa fita irin fita ta matan jahiliya na farko, yanda mace kawai sai inda ta ga dama. To lalle fitar mace daga gida ya kasance akwai uzurin da ya kama na fita, ba haka ba kawai da kowane lokaci mace tana gantali. Hausawa suka ce, bata gidan ango balantana na amarya wannan kwata kwata bai dace ba amma in har fita ta kama to kuma babu wani lokaci kayyadadde sawa'an a cikin yini ne da rana ko da daddare ne mace tana iya fita amma in za ta fita ya kasance a cikin dokoki waɗanda suke na shari'a ta sanya sutura wadda shari'a ta shar'anta mata suturar da ta rufe dukkan jikinta tun daga sama har izuwa ƙasa illa kawai abinda shari'a ta halitta mata bayyanawa shine fuska da tafin hannu wanda kuma an so wato ta sanya niqabi wanda shi wannan alal istihbab ne tare da cewa akwai malaman da suka tafi akan cewa hatta da rufe fuska wajibi ne kuma kada ta shafa turare kuma kar ya zamanto tana bin tsakiyar titi domin tafiyar mace mumina gefen titi aka santa da shi da kiyaye dukkan wasu abubuwa waɗanda za su janyo fitina to wannan wai ba ma unguwa ba ko kasuwa ne tana iya tafiya kamar yadda matan muminai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa kasuwa gane ku suna zuwa kasuwa da abin da yake kama da haka kuma musamman ma kuma fita in ya kama akwai darura abin da ya shafi zuwa asibiti da abin da yake kama da haka na zuwa neman abinci kamar in ya kasance sai ta je tayo sana'a ne ta samu abin da za ta ci to wannan duka ba laifi a kowane lokaci mace tana iya fita ko kuma kasancewar wani abu ya faru wanda yake na sadar da zumunci tsakaninta da danginta ko tsakaninta da danginka an gane ku na in wani abu wanda yake na farin ciki da murna ya samu na taje ta taya su murna ko wani abu wanda yake na jaje na ta tafi ta jajanta musu wannan duka shari'a ba ta yi hani ba ba ta hana ba amma na kawai a tsare mace a cikin gida kwata-kwata ba ta fita sai an yi wata da watanni ko abin da ya kama da haka wanda wannan kwata-kwata duka baya da asali a karantarwar addini in dai mace za ta fita da sutura wadda musulunci ya shar'anta tare da kiyaye dokoki in sau nawa ne za ta iya fita in har fitar ta kama kuma tsawa'an a cikin yini ko a cikin dare amma haka na mutum ya yi sakaki ya bar mace kawai duk inda ta ga dama ta fita ko a unguwa ne ta fito cikin matan unguwa sun fito kofar gida ko wani wannan ta shiga nan ta fita nan wannan kwata-kwata ya saba ma shari'a me yasa saboda wannan bujuru kai ne zuwa fitina shi yasa Ubangiji ta'ala yayi umarnin cewa mata mu'minai Ubangiji ta'ala ya ce ku lazinci gidajenku wa karna fi buyutikunna dan haka da yake nan kamar yadda ake faɗa wannan kulle ba wani abu bane ba wanda addini ya zo da shi in ma an ce kulle to abinda ake nihi mace ta lazinci gidanta kar ta fita sai in fitar ta kama an gane ko ba sai da larura ba in aka ce larura abinda ban makawa amma in aka ce bukata abu ne ya riga ya taso na ya kamata a ji amma in aka ce darura abu ne wanda yake na wajibi to ba sai da darura ba fitan mace bukata dai in dai fitar wannan bukatar fitar ta kama to ba laifi bane a fita ko kasuwa mace mumina tana iya zuwa kamar yadda muka yi bayani ai a sababin wannan alkawari da wannan yahuda wanda ke zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka warware na ina ji ban wannan banu nadir ne wanda wani bai yahude wanda ya take hijabin wata mata mumina wanda wannan kinta yayi wannan wanda a sababin wannan warware alkawali wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fatattake su wanda kasancewar a kasuwa ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabu ahadithul anbiya. Mun gama babi na 52, baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, am hasibta anna ashabal kahfi war raqi, wanda bayani ya gabata akan wannan babi. Malam ya zo mana da wato sune al-mufradat, kalimomi waɗanda suke baki ma'ana, masu zurfin ma'ana daga cikin wannan kissa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kissanta mana, kissa ta ashabul kahf, wanda bayani ya gabata. Malam ya zo mana da abin da ya shafi kissar kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin Alkur'ani, amma babu wani hadisi wanda dangansa ya sadu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kissar ashabul kahf, illa abinda Abdu bin Humaid ya rawaito da dangane ingantacce daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, wato game da kissar su ashabul kahf, wanda kuma bayani ya gabata akan sa. Darasi na yau insha Allah ta'ala za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babun hadithul ghar. Qala haddathana Isma'il ibn Khalil qala akhbarana Ali ibn Mushir ana Ubaydillah ibn Umar huwa al-Umari عن نافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله لا إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرج من أرز فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرج فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرة وأنه أتاني يطلب أجرا فقلت له أعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له أعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عنهما ليلا فجئت وقد رقد وأهلي وإيالي يتضاقون من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة أم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلى أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المئة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج الله عنهم فخرجوا malam Allah ya ji kansa na fada wato wannan babi ne na musamman abinda baban ya kunsa wato shine labarin ma'abuta kogo wanda malam ya biyo baya da wannan hadisi wanda ke bayani game da wasu mutane uku da suka shiga kogo bayan kissa ta ashabul kahf da ta gabata wato a wancan babe wanda malam yana nuni ne zuwa wannan lafazi da Ubangiji ta'ala yake fada am hasibta anna ashabal kahfi war raqib wanda kasancewar hadisin An-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'ad al-Ansari kamar yadda wato al-Imam al-Bazzar ya rawaito a cikin littafin sa al-Musnad haka al-Imam Tabarani wato kasancewar wata rana An-Nu'man yake fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ambata wannan ar-raqim kin allan da aka rubuta sunayen waɗannan ma'abuta kogo wanda karmu manta bayani ya gabata wato allo ne wanda yake na dalma to shine da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata wannan ar-raqim kin kai tsaye manzon Allah sai yake ba su labari yace in qalaqa salasatu nafarin mimman kana qablaku wasu mutane uku daga cikin wanda ke gabanin ku sun tafi manzon Allah ya koro musu wannan kissa bayan ya ambata kenan wannan al'amari na ashabul kahf shi yasa malam ya biyo baya da wannan hadisi an gane ko shi yasa ya biyo baya da wannan hadisi amma ba dan cewa kogon da su waɗannan mutane uku suka shiga ainihin wancan kogo ne na ashabul kahf a manzon Allah ya ambata kissa ta ashabul kahf sannan kuma sai ya ambata ma sahabbansa labarin waɗannan mutane uku domin kasancewar abu ne sananne wani labari shi yake kawo wani shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainama salasatu nafari mimman kana qablakum manzo Allah yake cewa yayin da wasu mutane uku wato daga cikin waɗanda ke gabanin ku su wane ne ke gabanin mu kamar yadda yake cikin wata riwaya su ne dai banu Isra'il kissa ce wadda ta auku ne ga gabanu Isra'il su waɗannan mutane uku shine manzon Allah yake kissanta mana shine yace idza asabahum matar wato yayin da ruwan sama ya same su fa awau ila gari wato sai suka taro jiki zuwa wani kogo lafazin fa awau min al-iwa ne idan aka ce al-iwa shine taro jiki zuwa wani abu mutun ya nemi mafaka shine ya gabata wannan iz awal fityatu ila al-kahf an gane ko kuma kamar yadda ya fada fa'u ila al-kahf kamar yadda can yace wa awaina huma ila rabwatin zati qararin wa mai to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yayin da ruwan sama wato ya same su sai suka taro jiki zuwa wani kogo suka shige kamar yadda yake cikin wata riwaya cewa wato dare ne ya tunkaro sun nemi gunkwanci sai suka shige wani kogo. To amma a wannan riwaya yana nuna cewa sababin shigar su wannan kogo wato ruwan sama ne, domin kogo mafaka ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma bayinsa, wanda mutum yana iya fakewa saboda tsananin sanyi ko zafin rana ko ruwa ko wani abu wanda zai iya cutar da mutum. Malaɓaci famɓaɓaka alaihim, shigarsu wannan kogo ke da wuya kai tsaye wani ƙaton dutse, wani fan dutse sai ya faɗo daga saman dutsen sai ya toshe musu ƙofar kogo. Sun shiga wannan kogo su fake, suna shiga Allah sai ya kaddara wani fan dutse sai ya gangaro daga saman dutse sai ya toshe wannan ƙofa. Kuma kamar yadda yake cikin wata riwaya, toshewar da ya yi hatta da hasken rana ba sa gani, babu wata tsaga, gabaɗaya ya toshe ƙofar. To kasan al'amari na dutse, wai shi al'amari na dutse ba ma wai ɗan adam ba da ƙarfinsa cewa ya ture dutse abu ne wanda yake mustahil, ba ma kasancewar kai ko a irin na'ura ta zamani, misali irin waɗannan motoci katirfila, kafin ka samu motar da za ta iya janye dutse akwai wahala, sai dai a yi wasu hikimomi yadda dai za a wargaza shi. Amma na a ce a gusa dutse daga gunsa, musamman manyan duwatsu, akwai wahala. To shi ne a lokacin da suka samu kansu a cikin wannan yanayi, suka ga cewa sun fada cikin wani ƙangi wanda yake mai wahala, kamar yadda a wata riwaya suka faɗa, suka ce ya ku jama'a, suka faɗa ga junansu, suka ce kun san da cewa sawun ku fa ya riga ya shafi, balantana a biyo sau a ga inda kuka shiga. Kuma wannan yanayi da kuka fada, kai ko da ma a ce an biyo sau, to babu fa wanda ya isa ya fitar da ku daga cikin wannan ƙangi in banda mahaliccinku. To shine a lokacin nan faqala ba'dhum li ba'd, junansu sai ya faɗa ga juna, suka ce innahu wallahi ya haula, ya ku jama'a ku san da cewa lalle lamarin la yunjikum illa sidiq, babu abinda zai tsiratar da ku wato daga cikin wannan ƙangi da wannan kunci da kuka fada, wato in ban da gaskiya. Me suke nihi gaskiya a nan? Shine ma'ana ku kusanci Ubangiji, ku roƙe shi da wani nagartaccen aiki wanda kun san kun yi shi ne tsakaninku wato da Ubangijinku, kamar yadda yake cikin wata riwaya, innahu la yunjikum min hadhihi sakra illa an tad'ullaha azza wa jalla bi salihi a amalikum, ba abinda zai tsiratar da ku daga wannan kunci in banda ku roki Allah subhanahu wa ta'ala wato da nagartaccen ayyukanku, aikin da kuka san kun yi. Kamar yadda a cikin wata riwaya suka faɗa ma junansu, unzuru a amalan amiltumuha salihatan lillahi, ku yi nazari game da ayyukanku, ku zaɓo aikin da kuka san cewa kun yi shi ne takanas saboda Allah da kyakkyawar niyya, ma'ana ku kama ƙafa da wannan aiki, ku roƙi Ubangijinku. To shi ne a nan kenan, wannan yana nuna mana tun a wannan gaba ya kamata mu fahimta, babu wanda yake yayi ma bawa tsanani in banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma wajibi ne akan mumini idan ya fada cikin tsanani, to ba shi da wata mafaka da zai fake in banda zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne za ka kaskanta kai, ka roƙe shi ya yi maka kuncin da kake ciki, kamar yadda ya faɗa, amman yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard, tambaye su cewa wai wane ne yake karba addu'ar mai tsananin bukata, wane ne yake yayi ma bawa wata mugunta, ma'ana duk wani kunci idan ya same shi. babu mai haka in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa yace a ilahu ma Allah, to shine anan suka ma junan su wannan wasiya cewa la yunjikum illa sidiq, ba abinda zai tsiratar da ku yayi muku wannan kunci in banda gaskiya, ma'ana ku roki ubangijinku da aikin da kuka san kun yi saboda shi. Shine suka faɗa fal yad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fihi, kowane mutum daga cikin ku ya roki ubangijinsa da abin da ya san da cewa tabbas yayi gaskiya a cikin wannan aiki, yayi shi ne saboda Allah, bai ba don wani ya gani ya yaba, ko don wani ya ji ya faɗa, ko don neman wani tarkace na duniya, a'a aiki ne kayi shi da kyakkyawar niyya, kana neman sakamako a gun ubangijinka. Shi yasa aiki na gari, duk aikin da mutum ya san yayi shi saboda Allah, to wannan aiki ka rike shi katihu ne. Duk lokacin da Allah ya kaddara ka faɗa cikin wani kunci, to in maza ka tuno wannan aiki da ka san kayi saboda Allah, ka kama kafa ka roki ubangijinka, tabbas insha Allahu ta'ala Allah zai karba addu'arka kuma zai yaye maka wannan kunci. To shine anan fa qala wahidun minhum, dai daga cikin su sai ya faɗa, sai ya ce Allahumma ya ubangijina, in kunta ta'lamu annahu kana li ajirun amila li ala farqin min arzin. Shine yace ya ubangijina, in kunta ta'lamu, a wannan gaba ko mu ce a wannan jumla akwai iskali. Shin mumini zai faɗa yace in har Allah ka san da cewa kaza? Ai mumini tuntuni yana da yaqinin cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala sanin sa ya kewaye kowa da komai. Dan haka ma'anar ita wannan jumla in kunta ta'lamu, ma'ana aikin da na aikata, ya Allah in har aiki na ya zamanto kenan karbabbe ne a gunka, saboda shi bawa duk abin da zai aikata to yana nan tsakanin al-khawf war-raja, tsoron cewa kar aje Allah bai karba aikin sa ba, kuma yana fatan Allah ya karba, saboda babu wani wanda yake da tabbacin cewa Allah ya karba aikinsa. An gane ku, duk aikin da mumini yake bayin al-khawfi war-raja ne, kana fatan Allah ya karba maka, kuma kana tsoron kar aje Allah bai karba ba. Shi yasa Abdullahi dan Umar da Abu Darda, Allah ya kara musu yadda, kowanne daga cikinsu yana faɗa yake cewa wallahi da a ce na yi sani a cikin ayyuka na gaba daya Allah ya karba mun dide da raka'a biyu, yace wallahi ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, wannan raka'a biyu da nake da tabbas Allah ya karba min ita, wallahi tafi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya a gona. Shine sai suke fada suke cewa li anna Allah ta'ala yaqulu inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, domin Allah yana faɗa ku san da cewa kadai masu takawa su ne Allah yake karba musu aikinsu. To dan haka anan da yace in kunta ta'lamu, ya Allah in har kenan ka san da cewa aikin nan da na aikata nawa, kenan in har aiki na ya kasance kenan karbabbe ne a gunka. An gane ko? Amma ba dan kasancewar shakka cewa Allah ya san abun ko bai san shi ba, Allah ya kewaye komai da sani. Li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Shine yace wato in har aiki na kenan ya zamanto karbabbe ne a gunka, shine yace annahu kana li ajir, lalle wato akwai wani lebura. An gane ku, lafazin ajir shine lebura, ma'ana wanda zaka dauke shi yayi maka aiki ka yanka masa ka bashi ladan da ka yanka masa, minal ujran. Shine yace Allahumma in kunta ta'lam annahu kana li ajirun amidali, yace akwai wani labura ya mun aiki ala faraqin min arzin, wato a bisa fangali wanda yake na azurfa. Lafazin faraq wani ma'auni ne wanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato akwai shi, wanda shi gwalgwadon abin da yake dauka sa'i uku ne shi faraq. An gane ku sa'i uku, shi ku duk sa'i daya mudu hudu ne, kenan akalla shi faraq kusan tiya uku ne abin da yake dauka. To shine yace ya mun aiki a bisa wato shine gwalgwadon sa'i uku na shinkafa. An gane ko zakkan kenan sa'i uku ne a bisa kenan wani zakka wanda yake na shinkafa. Wanda wannan yana karantar da mu wato kafin ma'aikaci yayi maka aiki ku dandance da shi ya san gwalgwadon kenan menene haƙƙinsa in ya gama aiki da zaka bashi. Wanda wannan yana cikin hanyar da take katse duk wata jayayya da rikici. In da mun kun riga kun dandance, to ba maganar cewa a samu wata kura ta biyo baya sabani in ba ku dandance ba. Wanda yana gama aiki kana iya cewa kaza zan baka, yace a kai ka ce kaza, shi ya ce kaza, har a kai abin ya janyo ɓacin rai. Amma in an riga an dandance ya cika aiki, to daman ka san menene haƙƙin shi da zaka bashi, duk abin da zaka ƙara masa wannan ihsani ne. Allahumma sai dai in ya kasance aiki ne sananne a cikin jama'a a al'adar ku anan, duk wanda yayi aiki kaza kaza ne ake bashi, to wannan kana iya sa mutum yayi maka aiki ba tare da ka ambata abin da zaka bashi. In ya gama ka dau abin da yake sananne kenan a al'adance, abin da ake ba duk wanda yayi wannan aiki ba tare da ka tauye masa komai, ko kuma aniyarka zaka bashi fiye da abin da ya cancanta, aiki ne bai wuce ba a bashi jika guda, kai kuma aniyarka in ya gama zaka iya bashi jika biyu ko jika uku ko sama da haka, to wannan ba sai ka ambata ba a farko. To shine anan yace mun yarjejeniya da shi zan bashi kenan zakka na shinkafa, zakkan da gwalgwadon shi shine sa'i uku. Fa zahaba wa tarakahu, sai ya tafi wato ya bar wannan haƙƙi nashi ya ki karba. Kamar yadda yake cikin hadisin An-Nu'man ibn Bashir, kasancewar shi daman wannan bawan Allah yana da ma'aikata na musamman da suke masa aiki. To wata rana sai ya samu bakin wasu ma'aikata, sai ya dauke su aiki. To a cikin su akwai daya aikin da yayi duka shi da rana zaka ne aka dauke shi, aikin wunin bai samu cikakken wuni ba. To amma yadda zake yayi aiki, su waɗanda suka wuni suna aiki ba su yi aikin shi ba. Sai ya ga cewa ya kamata ya sakauta masa akan wannan aiki zagewa da yi, sai ya bashi cikakken lada yadda ya ba dukkan sauran jama'a waɗanda suka wuni. To a cikin su waɗannan da suka wuni sai ya gune, sai ya ce yaya za a yi ka bashi gwalgwadon abin da ka ban, alhali ni wuni ne shi kuma rabin yi ne, kuma ka bashi abin da ka bani. Sai ya ce masa dukiya ta ci, ni ko dukiya ta ina da ƴancin da zan yi abin da na ga dama da ita, ni ne na yi niyya na ɗauka na bashi, kai na tauye maka haƙƙinka yadda muka yi na baka kuɗinka cikakke, to dan na bashi yadda na baka menene naka a ciki. To shine sai ya yi fushi, sai ya ki karɓan nashin, sai ya tafi ya bar mishi. Shine sababin abin da ya sa ya yi fushin, ya ga an ba wanda bai wuni ba kamar yadda shi ya wuni gwalgwadon abin da aka bashi, shi kuma a'a ya bashi ne a sababin yadda ya zage ya yi aiki. To shine a lokacin nan shine ya ce watarak fa zahaba watarakahu, sai ya tafi sai ya bar wannan haƙƙi nashi. Wa anni amattu ila dhalikal faraki fazara'tuhu, yace sai na nufaci wannan zakka na shinkafa, yace sai na shuka shi. A gane ku, ya shuka wannan shinkafa, ya ringa noma ta. Fasara min amrihi an nishtaraitu minhu bakara, wato lamarin sai ya zamanto da wannan zakka na shinkafa da na shuka, sai da na sayi garke wanda yake na shanu. Kamar yadda yake cikin wata riwaya, ba ma shanu ba, har da ma raƙumma da ƙanƙanan dabobi, har ma da bayi, sai da ya tara masa dukiya mai yawa. Shine ya ce, ishtaraitu minhu baqaran, na sayi shanu, wato da wannan zakka na shinkafa da na ringa nomawa, dukiya ta taru. Wa annahu atani yatlubu ajrahu, wata rana sai gashi ya zo mun yana neman ladansa, cewa in bashi haƙƙin shi. Yau ya zo yana da buƙatar ladan shi, in bashi kenan ya huce. Wa qultu lahu, sai na ce masa, amid ila tilkal baqar fasuqha, je ka gun waɗancan shanu gaba ɗaya, kora su gaba ɗaya, haƙƙinka ne. Faƙala ni, sai ya ce da ni, inna ma ni inda ka faraƙun min aruz, a ni fa iya abinda nake da shi a gunka na haƙƙina, zakka ɗaya ne na shinkafa. Yaya za ka ce mun waɗannan shanu gaba ɗaya na wani? Kamar yadda a cikin wata riwaya yake cewa, wani kar ka yi izgili da ni, yaya za ka ce mun wannan dukiya gaba ɗaya duttawa ce? Sai ya ce masa, wallahi dukiyarka ce gaba ɗaya. To shi ne a nan yake nanata masa, ya ce, a yaya za ka ce waɗannan shanu gaba ɗaya nawa ne? Iya fa abin da nake da shi a gunka na haƙƙina, zakka ɗaya takne na shinkafa. Faƙultu lahu, sai na ce masa, amid ila tilkal baqar, je ka gun waɗancan shanu gaba ɗaya, kora su naka ne. Fa innaha min zalikal farar, gaba ɗayan waɗannan shanu sababinsu, wato daga wannan zakka naka na shinkafa, daga nan shi ne ya haifar da wannan shanu gaba ɗaya. Fasaka ha, gaba ɗaya ya kure waɗannan shanu. Kamar yadda yake cikin wata riwaya, gaba ɗayan wannan dukiya, raƙumman da shanun da tumakai da awakai, har ma da bayin, gaba ɗayansu ya kure, komai bai bara masa ba, ko yana akuya ɗaya. Shi ne sai ya ce, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika min khashyatika, ya ubangijina, in har ka tabbatar da cewa wannan aiki nawa da na aikata na rukon amana, na yi shi ne saboda tsoronka, ya ubangijina, fa farrij anna, yayi mana kuncin da muke ciki. Manzon Allah ya ce, fansakat anhumus sakra, wannan fandutsi, manzon Allah ya ce, sai ya dan janye gabarinsu, sai dai janyewar da ya yi, ba za su iya fita ba ta wannan kofa. To a nan, daga cikin magabata, al-Imamu Ahmad, Allah ya ji kansa, shi ya tafi a kan cewa, duk wanda ya yi kasuwa, ya yi wani tasarrufi da kuɗin ajiya, duk abin da ya taru na riba, in mai kaya ya zo gaba ɗaya, za ka haɗa masa ko miliyan na wuce. Tare da cewa jumhurin malamai suka ce, a iya abin da yake, an gane ko, kenan wanda ya amfani da kuɗin ajiya ba tare da izinin mai su ba. In daman da izinin shi ya baka ajiyar kuɗi, ka ce masa, to wane ni fa kuɗi ba zan kai su in aje, in na ga wata kasuwa ko na ga wani abu da zan yi da su, zan ɗauka in yi sha'anina, amma duk lokacin da kawai wayi kuɗinka, insha Allahu zan baka. Ya ce, a babu matsala. To wannan kuɗin ajiya, in kai kasuwa da shi, duk abin da ka samu na riba naka ne. Me yasa? Saboda daman da izini kai. To a nan ana maganar ka yi tasarrufi da kayan ajiya ba tare da izinin mai su ba. To shi ne al-Imamu Ahmad ya ce, duk abin da aka samu na riba, lokacin da ya zo gaba ɗaya, za ka haɗa masa, kamar yadda wannan bawan Allah ya haɗa masa gaba ɗaya. Amma mafi yawan malamai sun saba masa akan haka, suka ce, a iya abin da yake haƙƙin shi shine kadai ya zama wajibi a kanka. Me yasa? Saboda daman wannan abin da yake na haƙƙin shi shine ya lazimce ka, amma wannan abin da aka samu na riba daman bai hau kanka ba, illa kasancewar anan kai ganganci yin amfani da kayan ajiya ba tare da izinin mai su ba. Domin inda Allah zai kaddara wannan kaya su halaka, me za ka faɗa masa? Ai, ba maganar ka ce masa kaya sun halaka, a dole ne za ka baida mishi kayan shi daman ajiya ya baka. Tare da cewa al-Imamu Shafi'i Allah ya ji kansa, shi ya kasa ya raba, a nan lokacin da za ka yi amfani da kayan ajiya, in har ka lazimta ne ga kanka da za ka sayi wasu kaya, a kanka ne ka saya ma wannan kuɗi, ka ɗauke su ne a matsayin ramci, kai ne za ka saya ma kanka wani abu ka juya, to wannan iya abin da yake haƙƙin shi shine kawai ya lazimce ka, duk abin da ka samu na riba naka ne. Sai dai kuskuren ka yi amfani da kuɗin ajiya ba tare da izinin mai su ba, in ko lokacin da za ka yi amfani da su a shine ka saya ma, bar dai in saya masa dai ko da a ɗan samu wani abu, to inda niyyar shine ka ɗauki wannan kuɗi ka sayi wasu kaya aka samu riba, to ka tabbata da ribar, da asalin da ribar shi za ka maida ma. An gane ku? Da asalin da ribar shi ne za ka maida ma. To amma su jumhurin malamai da suka ce ko ba da izini ka, suka ce sai dai abin da ya fi dacewa wannan abin da ka samu na riba ka yi sadaka da shi, ka nemi kusaci zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da shi, amma abin da aka samu na riba naka ne. To illa kasancewar dai abin da muke so mu sani, kayan ajiya kaya ne na amana, kar ka sake ka yi amfani da kayan ajiya sai da izinin mai su. An gane ku? In ka taɓa ka yi amfani da su, to ka faɗa masa ka nemi ya halitta maka, wannan kenan gaban kanka da kai a cikin kayan da ya baka amana. Saboda kasancewar shi kayan ajiya kayan amana ne, so ake a kiyaye ta, ka je ka adana ta gu wanda yake amintacce, lokacin da ya buƙaci kayan shi kai zai ka bashi. To shi ne anan Manzo Sallallahu Alaihi Wasallama yake faɗa, fansakat anhum as-sakra, wannan dutse sai ya ɗan janye, sai dai kasancewar janyewar da ya ba za su iya fita ba. فقال الاخر, wani na daban daga cikin su sai ya tashi yace, Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu annahu kana li abawani shaykani kabirani, tabbas yace ya Ubangiji na, ka san da cewa ina da mahaifa uwa da uba kenan, abawan, an gane ku? Ina da mahaifa shaykhani waɗanda suke dattawa, kabirani wanda shekaru sun tura, ma'ana sun tsufa. Wa kuntu atihima kulla lailatin bi labani ganamin li, a kowane dare nakan zo musu da madara, wato ta dabobi na, in na dawo daga kiwo nakan tatso madara na ciko gidauniya na kawo musu su sha, wannan madara da nake kawo musu ita ce abincinsu na dare. Fa abqatu anhuma layla, wani daren sai na yi jinkiri wato gabarinsu ban dawo ba. Fa ji'tu wa qad raqada, lokacin da na dawo tuntuni sun yi bacci. Kamar yadda yake cikin wata riwaya, sababin abin da ya jinkirtar da shi, neman ciyawa ya yi nisa da shi, ciyawa ta riga ta yi nisa sai an je nesa, duk wadda take ta kusa-kusa to ta ƙare. To sai ya kai lokacin nan bai dawo ba daga kiwo, dare ya yi, yana dawowa sai ya tatso madara kamar yadda ya saba ya kawo ma mahaifansa su sha, da ya zo sai ya tarar da su tuntuni sun yi bacci. Shi ne ya ce, wa ahali wa iyali ya tabagauna minal juyi, ya ce wa ahali iyali na, mi yake nihi wa ahali matarsa, wa iyali da iyali, mi yake nihi da iyali wato ‘ya’yansa, don haka mace a larabci ana kiranta ahal. An gane ko? Idan kana da mace ita kadai ma, bakka da ɗabalanta na jika, kana iya cewa ina da iyali, ko a yaren mu na Hausa haka muke fada. Annabi Ibrahim alaihi salam bai aiho ba balantana jika, amma Allah ya ambaci matar shi da cewa iyali a cikin suratu Hud, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. To wannan yana daga cikin dalilan da malamai suka tabbatar da cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna cikin jimillar iyalin shi, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera. Wanda siyakul ayat kin gaba daya ana magana ne ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sabani ga Rafida ɗin Shi'a sun fitar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin iyalinsa. To dan haka shine anan yake faɗa, yace wa ahli matata wa iyali da ƴaƴana yatabagauna min aljui, wato sirri kirkida suke suna burgima wato saboda yunwa. An gane ko? Yatabagauna min aljui, wato shine suna rikirkida saboda yunwa. Wa kuntu la askihim, ni ko al'ada ta na kasance bana shayar da matata da ƴaƴana hatta ya shiraba abawaya, sai idan mahaifa na sun sha, saboda matukar da'a ga uwaye da kuma karrama uwaye da girmama su. An gane ko? Yana kyamar kamar yadda yake faɗa, ni a al'adata ina kyamar a ce na shayar da matata da ƴaƴana kafin uwaye na su sha, saboda mahaifa suna da daraja, suna da matukar daraja. Dole ne ya zamanto mutum ya fifita mahaifansa akan duk wani wanda yake so, saboda haƙƙin mahaifa shi yake sama da haƙƙin kowane makusanci da kai, bayan haƙƙin mahaliccinka, bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wani haƙƙi akan mumini saboda haƙƙin mahaifa. Shi yasa dukkan wani abu wanda yake na faɗa da aiki wanda zai faranta zuciya, to wannan yana cikin layin birrul walidain, kuma wanda ya fi dacewa a farko ka gabatar masa da faɗa kyakkyawa ko wani aiki kyakkyawa su ne mahaifa. An gane ko? Kamar yadda wani sahabi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi ne ya ce, ya Rasulallahi, man a haƙƙun nasi bi husni sahabati. Ya ce, ya manzon Allah, wai a cikin mutane gaba ɗaya wane ne ya fi cancanta na abuce shi da kyautatawa? Manzon Allah ya ce masa, ummak, mahaifiyarka. Ya ce, sannan saiwa? Manzon Allah ya ce masa, mahaifiyarka. Sannan saiwa? Manzon Allah ya ce masa, mahaifiyarka. Sannan saiwa? Manzon Allah ya ce masa, sannan mahaifinka. A wata riwaya ya ce, thumma al-aqrab fal-aqrab, sannan wanda yake mafi kusa da kai, sannan wanda yake mafi kusa da kai. To shi ne sa a nan shi wannan bawan Allah ya ce, wato la askihim, ba na shayar da iyalina hatta ya shiraba abawaya, sai idan uwayena sun sha sun gama. Fakarihitu an uqidhahuma, ya ce kuma na kyamaci na falkar da su, domin in na farkar da su suna bacci na muna na ladabi, na yanke musu bacci. Al'adar mai bacci bai ya so a yanke masa bacci in ba da wani uzuri wanda yake mai ƙarfi, dan shi ɗabi'ar mutum wanda zai zo ya tada ka kana bacci, to wani abu wanda yake na kyamar shi, na tsanar shi ma yana shiga zuciyarka wani lokaci. Shi yasa ba a cika son a tada mutum daga bacci sai idan al'amari ya kama dole. Matukar ba wani dalili bane ba wanda yake na shari'a, na shari'a na a tada shi domin wani abu wanda yake muhimmi, kasancewar lokacin sallah ne yayi, to wannan yayi tsoki ko kar yayi tsoki, kai je kaka tada shi, haƙƙi ne na Allah akan ka. Umar yana daga cikin babi na umarni da kyakkyawan aiki. to shine anan yace fa karihtu an uqidhahuma sai nayi kyamar na falkar da mahaifana wa karihtu an ada'ahuma kuma na kyamaci na kyale su fa yastakinna wato su kaskanta shine su yi rauni an gane ko lafazin fa yastakinna min al-istikana ne al-istikana shine kaskanta an gane ko ga ya can wa ma za'ufu wa mastakanu shine yace li sharbatihi ma domin rashin shan abincin su saboda ka san galibi shi rashin cin abincin dare a lokaci yakan janyo rauni a jikin mutum yunwa takan sababa rauni to anan shi yana kyamar ya tafi ya kyale mahaifan yace sai da safe kenan rashin shan wannan madara zai haifar musu da rauni a gangan jikinsu saboda ita yunwa ba ta barin mutum ya yi bacci to kamar yadda yake cikin wata riwaya wannan gidauniya yace na ci gaba da rike ta ina zaune ina jiran mahaifana su falka in ba su su sha yace ba su falka ba sai da alfijir yake to sai da alfijir yake to suka falka da kansu na ba su suka sha shine sai yace shine yace falam azal antaziru ban gushe ba ina jiran falkawar su hatta kwala alfajir har aka kai lokacin da alfajir yake to suka falka suka sha yace fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika min khashyatika ya Allah in har ka san da cewa wannan aiki nawa na aikata shi ne saboda tsoranka fa farriji anna ya Allah ka yaye mana kuncin da muke ciki me yake nihi ya Allah in har ka tabbata wannan aiki nawa tabbas nayi shi saboda kai ya Allah in har ka karbi wannan aiki nawa ya Allah ina kama kafa da wannan aiki ka yaye mana kuncin da muke ciki wanzu Allah yace fansakat anhumus sakra wannan dutsi sai ya dada janyewa hatta nazaru ila sama wato har suka ringa ganin samaniya ma'ana haske ya bayyana sama ta bayyana gare su sai dai kuma ba sa iya wucewa ta wannan hanya fa qala al-akhar dayan shi ma sai ya tashi ya fada yace Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana libnatu ammin min ahabbin nasi ilayya yace ya Allah in har ka san da cewa lalle akwai diyar wata ammina an gane ko idan aka ce ammi shine dan uwan mahaifi kenan dan uwan mahaifinka ne sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya suke ko kuma uba ya haɗa su shine ake kira am shine yace akwai diyar ammina min ahabbin nasi ilayya wato ita ce mafi soyuwar mutane a gona ma'ana a cikin dukkan mata babu wanda nake so nake kauna sama da ita Allah ya jarrabe shi da santa da kaunarta wa anni rawattuha an nafsiha wato ni na neme ta tabbatar min da kanta a gane ko ta bani hadin kai ne yadda naga dama da ita fa abat yace sai ta ki ila an atiyaha bi mi'ati dinar cewa sai na zo mata da dinari 100 ta min sharadin cewa sai na je na nemo dinari 100 na zo mata da shi kamar misali ta ce sai ka nemo jika 100 kamar yadda a wata riwaya an gane ko ta nemi kenan 100 amma shi nawa ya nemo sai da ya kara 20 dinari 120 ya nemo mata wanda dinari daya ba kudi bane ba wanda yake na wasa wanda karin manta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wani sahabi shine Urwa al-Bariki kamar yadda hadisin yake cikin wannan littafi sahihul bukhari manzo Allah ya bashi dinari daya je ya sayo masa ragullayya da wannan dinari daya raguna biyu ya sayo wanda kafin ya iso ya kawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hanya aka taya dayan dinari daya sai ya sallama ya sayar ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rago kuma da dinari, dinari ya dawo. Manzon Allah ya tabbatar da wannan ciniki, shine ake kiran shi albay'ul fuduli. Hausa suka ce cinikin fululuwa, ka sayar da kayan da ba naka ba, duk kayan da ka sayar da ba naka ba wannan ciniki, ciniki ne mu'allaq. Sai in mai abin ya zartar da cinikin, sannan cinikin ya tabbata. In ya ce a shi bai saida ba, ka a riba burkin abokinka, ka san yadda ya saye baburkin shi, ka dari ya saye shi, wani sai ya gani yake bukata, sai ya ce da Allah in ka saida mu wannan baburkin 120 na saya, sai ka ce kawo kudin, ka amshi kudi ka bashi babur, kai kana ganin kayi gwaninta. In ka kawo masa, idan ya ce a shi bai saida ba, dole ta da ciniki za a yi, kudi za a maida a karbo baburkin shi. To shi ne an gane, ko shi ne a nan, wato kenan shi ne a nan, wato kenan muna bayani ne game da dinari ɗin. Kenan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dinari ɗaya rago biyu yake ya saya. To a nan ita ta ce dinari 100 take bukata. Kaga dinari 100 kudin ba kaɗan ba ne ba. Shine yace faɗa labtuha, na nemi wannan dinari 100 hatta kadarto, har na samu iko akan hada mata wannan dinari 100 kamar yadda ta nema. Wanda wannan dalili ne wanda yake nuna mana cewa san da yake mata, kaunar da yake mata ya kai matuka, saboda kudi ne ta yanka masa mai yawa, amma kuma yaje ya nemi. Fa'ataituha biha, nazo mata da wannan dinari 100, fa da fa'atuha ilaiha, na meka mata nace gaya. Fa amkanatni min nafsiha, wato ta tabbatar min da kanta kamar yadda na nema. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, lokacin da na tsugunna tsakanin kafafuwanta ina da nihin aikata alfasha da ita, faqalat, sai ta ce da ni, ittaqillaha, ka ji tsoron Allah, wala tafaddal khatama illa bihaqihi, kar ka saki ka bude rufi wato sai da haƙƙinsa. Menene haƙƙin? Shi ne aure, wanda kasancewar kamar yadda yake cikin wata riwaya, farko ta nemi ya taimaka mata ne fi sabilillahi, yake taimaka mata, ta sake dawowa ya taimaka mata fi sabilillahi, yake taimaka mata. A karo na uku ta dawo ya taimaka mata ba yadda za ta yi, kamar yadda yake ciki yake cewa falamma hatta alammati biha sanatun min as-sini, shekara daga cikin shekaru na bari, ma'ana lokaci ne na tsanani na yunwa, ya same ta, ta nemi ya taimaka mata, yaki taimaka mata, domin kuma kasancewar dan uwanta ne fa. To ta yi kai kawo, a karo na uku ta ga ba yadda za ta yi, to shine sai ta bashi haɗin kai. An gane ko? Yace shi yana nan kan sharadinsa, in dai za ta mallaka masa kanta yayi yadda ya ga dama da ita, to zai ba ta wannan kuɗi da ta nema. To shine a lokacin nan ya miƙa mata wannan dinari 100, kamar yadda yake cikin wata riwaya dinari 120. To lokacin da ya tsugunna tsakanin kafafuwanta yana nihin aikata alfasha da ita, sai ta ce masa, ittaqillaha, ji tsoron Allah, wala tafaddal khatama, kar ka saki ka bude rufi. Me take nihi da rufi? Ma'ana budurcinta. Illa bi haqqihi, wato sai da haƙƙinsa, ma'ana shine aure. Faqumtu, yace a lokacin nan sai na tashi na miƙe, na ji tsoron Ubangiji na kamar yadda ta haɗa ni da shi. Wata raktul mi'ata dinar, wannan dinari 100 gaba ɗaya ma na bar mata, daidai da dala ban karɓa ba. Yace fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika min khashyatika, ya Ubangiji na, wannan aiki nawa, in har ka san nayi saboda kai ka karɓa, ya Allah ina kama kafa da wannan aiki na, wa fafarrij anna, ya Allah yayi mana kuncin da muke ciki. Fafarraj Allahu anhu, gaba daya Ubangiji ta'ala sai yayi musu wannan kunci, ya sanya wannan dutse ya janye, fa kharaju, suka fito. wanda shi wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hanyoyi uku na tawassuli a shar'anci. An gane ko wanda tawassuli ibada ne, Allah ne ya shar'anta mana yin tawassuli na cewa idan za ka roƙi Ubangijinka kana da wata bukata, to ka kama ƙafa da ɗaya daga cikin hanyoyin da suka zo a shar'anci, hanyoyi ne guda uku domin Allah ya karɓi addu'arka ya biya maka bukatunka. Shi ne kenan tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wato bil a'mali salihah, da ayyuka waɗanda suke nagari, kamar yadda can ya faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila, ya ku mu'minai ku tsara dokokin Ubangijinku, ku nemi kusaci zuwa ga Ubangijinku. Alwasila a nan shi ne alqurba. An gane ko? Me yake kusantar bawa zuwa ga Ubangiji? Su ne ayyuka nagari. Kaga waɗannan mutane uku, kowanne daga cikinsu ya yi tawassuli ne da wani aiki nagari, wanda ya san cewa wannan aiki tsakanin shi da Allah ya yi. Na farko da me ya yi tawassuli? Rukon amana. An gane ko? Rukon amana. Na biyu da me ya yi tawassuli? Birrul walidain, kyautata ma mahaifa. Na uku da mi ya yi tawassuli? Kame kai gabarin aikin saƙo, daina aikin saƙo ibada ce, wanda bawa yana kama ƙafa da wannan aiki ya kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda shi wannan hadisi shi ne dalili daga cikin sunna, dalilin da yake tabbatar da halaccin yin tawassuli ko kuma shar'ancin yin tawassuli, wato da aiki nagari, wanda ayoyi na Alkur'ani sun wuce a lissafa. Na daga cikin su faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana waqina azabannar, anan sun yi tawassuli ne bil iman. Haka ya faɗa kuma, rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasula faktubna ma'ash-shahidin, anan ma tawassuli ne bil iman, da wannan imani da tattafan da Allah ya saukar da kuma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka can, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Dukkan waɗannan ayoyi da sauransu suna tabbatar mana wato yin tawassuli da aiki nagari, domin a cikin ayyuka nagari gaba ɗaya jagaba shine imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Lokaci ya tafi insha Allah, nan za mu dakata cikon bayani akan wannan hanya biyu da suka rage na tawassuli, zai zo a darasi na gaba. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.